ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو الهميس أشرين دشدا دوتا ذو القعدة باين هجر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكرا دبو إيدا تريه إدا أربعين دبقوي واندي ديدي دا شاهد غوتا بيار شكرا تا دبو بيو دا أشرين دشدا منا تيغا بدا درس منا وانا للتاتي من البركة المختصر في التفسير واندا wannan shine darasi na 93 darasi na 93 inda muna karatu a cikin suratul nisa. Mun tsaya a darasin da ya gabata akan aya ta 101 daidai, zamu tashi akan aya ta 102 a cikin suratul nisa. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتهم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة.
ود الذين كفروا
لو تغفلون عن أسلحتهم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. A baya an yi magana akan sallah al'ahalin tafiya a matsayinsu na matafiya. Allah madaukakin sarki ya ce babu laifi a yi ƙasaru a wurin yin sallah din. To anan kuma sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa idha kunta fihim wa idha kunta ayyuha ar-rasul fil jaysh, idan ka kasance ya kai manzo ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, in ka kasance a cikin rundunar yaki, ma'ana kana tare da sojoji, kana tare da runduna za a fita yaki, waqta qital al-adu, an zo lokacin da za a yaki abokan gaba, fa aratta an tusalli bihim, sai kai nufin ka yi sallah da wannan rundunar, kai musu sallah, lokacin sallah yayi an fito yaki, an zo haɗuwa da abokan gaba, yanzu kuma lokacin sallah ya shigo, yanzu kana so ka yi musu sallah, ma'ana ka limance su, ka jagorance su, su zama mamu kai kai musu sallah. Fa qassimil jaysha jama'atayn, da haka yanda za a yi wannan sallar shine ka raba rundunar ta zama gida biyu, a raba sojojin su zama runduna guda biyu daban-daban. تقوم جماعة منهم تصلي معك أسامو وتجماعة معنا كشي نفرقو لك تكون ونر دنر سوس زوسي سلا تاردكي داك ذا عرب رندنا جرابي وسسنا سلا تاردكي كنا لمن سنا مامو وسكما سنا سرو سنا قادي شيني أبند أشي نفيد ونن قبر shine faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka, asamu wata tawaga daga cikin kasan su zama suna tare da kai a cikin sallah kenan, sauran kuma kenan ba sa tare da kai a cikin sallah. Wal ya'khudhu aslihatahum ma'ahum fi salatihim, haka kuma su ma din da za su yi sallah ba wai sallar kawai za su shiga ba, su ma su dauki makamansu, su zama suna rike da makamansu, suna rataye da takubbansu, suna rike da bindigoginsu, a haka za su yi sallar. Ba wai dan za su yi sallah za su aje makamai ba ne gaba ɗaya, a bisa ma'anar da anan aka rinjayar a wannan tafsirin, cewa a samu jama'a daga cikin wannan kaso guda biyu su zo su bi liman a yi sallah da su, sannan kuma suna rike da makamansu a lokacin da za a yi sallar. Waltakun aljama'atul ukhra, sauran jama'ar kuma kashi na biyu kenan da aka raba rundunar, su kuma ɗaya kashin fi hirasatikum, su kuma sai su zama su ne masu gadi, masu tsaro. Da aka rinduna biyu, ɗaya tana sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ɗaya kuma tana gadin waɗanda suke yin sallah ɗin, saboda gudun faɗowar abokan gaba a lokacin da ake sallah. Fa idza sallatil jama'atil ula rak'atan ma'al imam, idan jama'a ta farko, kashi na farko suka yi sallah tare da liman, liman zai yi musu sallah raka'a ɗaya. Idan aka yi raka'a ɗaya, a ina raka'a ɗaya za ta ƙare? Na kai sujjada ta biyu aka ɗago kenan raka'a ta ƙare ko? To liman zai yi sallah raka'a ɗaya tare da waɗannan waɗanda suka fara yin sallah tare da shi. Sai ce in an yi wannan, a tammat li nafsi hassala, in aka yi raka'a ɗaya sai su tashi, sai su ciko raka'a ɗaya, su waɗanda suke sallah tare da liman kenan. Sun yi raka'a nawa? Sun yi raka'a biyu, liman kuma ya yi raka'a ɗaya. Haka ne? Da haka su za su yi raka'a ɗaya tare da liman, idan suka aka yi raka'a ɗaya sai su tashi, su kuma su ciko raka'a ɗaya, liman yana jira. Idan suka ciko raka'a ɗaya, yanzu sun yi raka'a biyu kenan, sun samu sallar su ta cika. Fa idza sallau, shine aka ce ma'al imami a tammat li nafsiha as-sala, sai su tashi su tike ma kansu sauran sallar tare da suka salla ragowar da ta rage wanda ba su yi tare da liman ba fa idza sallau idan wadancan da suke yin salla suna salla tare da liman falyakunu min wara'ikum tujahal adu so kuma sai su zama suna bayan ku suna fuskantar abokan gaba da haka za su tsaya suna jira suna gadi har sai kun yi wannan sallar kun gama shi ma idan aka gama wannan wal ta'til jama'atu allati kanat fil hirasa anan wancan jama'ar shine wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu sai wancan tawagar kashi na biyu waɗanda ba su yi sallah ba su kuma sai su zo idan waɗannan suka ci ko nasu raka'ar suka gama suka yi sallama to sai wa'ancan tawagar su kuma sai su zo sai su bi liman sai liman ya yi me kenan sai ya ci ko raka'a ɗaya shi da ta rage tare da wa'annan mamun na biyu idan ya ci ko raka'a ta biyu ta ɗaya da ta rage su kuma sai su tashi sai su ci ko raka'a ɗaya da ta rage musu su ma sai su yi raka'a biyu liman zai yi raka'a biyu mamu ma za su yi raka'a biyu amma kowane mamu kashi biyun za su yi raka'a ɗaya da liman raka'a ɗaya su kaɗai wa'ancan ma za su zo su yi raka'a ɗaya da liman su yi raka'a ɗaya su kaɗai saboda dai kowa ya samu bin liman a cikin sallar maimakon a ce wa'annan su yi sallah da liman su gama sai kuma wa'annan su ma sai su zo sai wani liman ya zo sai ya musu sallah a sai aka ce a liman ɗin yana nan guda ɗaya ne ba za a buɗe wannan ƙofar ba da haka kowa ya zo ya salla raka'a rabi tare da liman wa'ancan ma su zo su ci ko rabin salla tare da liman maimakon a rarraba al'umma kowanne da liman ɗinsu to ya zama liman ɗin guda ɗaya ne amma kuma mamun su zama kashi biyu daban-daban tare da liman da haka wa'ancan da suke wurin gadi sai su zo falyusallu raka'atan ma'al imami su ma su zo su yi raka'a ɗaya tare da liman fa idza sallama al imamu idan liman ya yi sallama atammu ma baqiya min salatihim su ma sai su tashi su ci ko abin da ya rage na raka'a ɗaya na sallar wannan sallar wata irin sallah ce kenan aka yi na'am salatul khawf ce amma a nau'in salloli wacce ce wannan kasara akai kenan a inda za a yi sallar idan wurin na kasar ne kenan ko to idan kuma ba kasar bane a gari ne ake yakin fa ya za a yi shi ma raka'a biyu za a yi koko duka sallah za a yi idan yakin a gari ne aka kawo hari ba tafiya aka yi ba in tafiya aka yi hukuncin kasar ya kama dama ko da haka yanzu kasar ne za a yi anan sai a yi raka'a biyu a yi raka'a ɗaya-ɗaya tare da liman a ciko raka'a ɗaya-ɗaya to idan yakin a cikin gida ya faɗo fa na'am sai a cika sallah kenan ba kasar ko to wannan misalin na sallar kasar ne aka ce saboda a baya ana maganar tafiya ne ayar da ta wuce وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن كُنْتُمْ تَفِيَا بَابَ لَفِيكُمْ يَقْصُرُ سَيَكَ تَفَا إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ إِن كَانَ تِكِنْسُ ذَا أَيْ صَلَّر كُمَا حَالِنْ يَاقِي نِ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ كَيْ نُفُنْ كَيْ مُسُ صَلَّا كُو غَا يَدَّ ذَا أَيْ صَلَّر دَكَ هَر يَنْزُ مَغَنَر بَتَ فُتَ دَغَ مَغَنَر تَفِيَا بَا ana kan maganar tafiya ne shi yasa da aka kawo sigar salatul khawf sai aka kawo ta tafiya a matsayin sallar kasaru wal ya'khudhu hidrahum min aduwihim kuma su dauki kaka tsantsan ma'ana su zama a fadake dangane da abokan gabar su wa'anda suka tsaya suna gadin kada wani ya gafala, kada wani ya dauke hankalin shi yayi wani wuri daban, su zama a cikin hazar, a cikin taka tsantsan, a cikin fadaka. Kada wanda ya yarda ya gafala, ko da sallah za a yi ko me za a yi, to mayaka su zama a fadake suke, babu abin da zai dauke hankalinsu daga wannan aikin da suke yi. Shine wal ya'khudhu hizrahum min aduwihim, su dauki taka tsantsan dangane da abokan gabarsu. Wal yahmilu aslihatahum, kuma su dauki makamansu. Hatta sallar da za a yi, kowa ya yi sallah da makamin shi, ba inda za a je a aje makamai a ce a zo a yi sallah, an gama a je a dauki makami. A kowa ya yi sallah yana dauke da makamin shi da abin da yake yaƙi da shi, in bindiga ne, in takobi ne, in menene, kowa ya zama yana dauke da kayan yaƙin shi da yake yaƙi da su. Da haka ba a ajiye makami saboda sallah a wurin yaƙi, ana yin sallah tare da makami ne da ake dauke da shi. Shine wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum, su dauki fadaka su zama a fadake, sannan kuma su dauki makamansu su yi sallah da shi. Sai wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum, فإن الذين كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم, yace saboda kafirai abokan gabarku abinda suke fata kawai su ga kun dan gafala daga makamanku, su ga kun dan ajiye makamai, su ga kun gafala yanzu ba a cikin shirin yaki kuke ba, to wannan shi suke fata su samu wannan damar akan ku. Wa amti'atikum, su ga kun aje kayayyakinku da makamanku, fayamiluna alaikum mailatan wahida, shine fayahmiluna alaikum hamlatan wahida, da sun ga wannan damar to za su fado muku fadowa su yi muku kaf daya, shine fayamiluna alaikum mailatan wahida, irin fado wanda za a duro muku gaba daya a gama da ku a lokaci daya. Da haka abinda suke taka tsantsan kenan, suna jira su ga wani gafala, kun gafala daga makamanku, kun gafala daga kayayyakinku na yaƙi, ta yadda za su fado muku fadowa ta kwaf daya su gama da ku a lokacin. Shine yawajjal ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahida. Da haka kenan anan Allah yana umarni da kowa ya zama yana cikin kayan yaƙin shi a lokacin da aka fita yaƙi. Kowa ya zama yana ɗauke da makamin shi ko da lokacin ibada ne. Wannan shine dokar da aka bayar a nan. Sai Allah ya ce wala junaha alaikum in kana bikum adhan min matarin aw kuntum marda. To amma an yi sassauci akan wannan hukuncin. Menene sassaucin da aka yi? Sai Allah a nan ya ce wa ya'khudhunakum fi ghafla, kafirai suna so su fado muku a lokacin da kuke cikin gafala. Sai aka ce wala isma alaikum, amma babu laifi a kanku. In asabakum adhan, idan wata cuta ta same ku, bi sababil matsari, saboda ruwan sama, an yi ruwan sama kun jike jikinku ya yi nauyi kun rasa yanda za ku yi, to anan babu laifi ku iya cire makamunku ku aje, ko da an fita wurin yaƙi ne. Da haka anan babu laifi idan mutum ya cire makami ya aje makami, ba zai shiga cikin wancan saba al'umarnin da aka yi na cewa kowa ya kasance yana ɗauke da makamin shi ba. Aw kuntum marda, ko kuma ba ku da lafiya, wani rashin lafiya ya same ka, ba za ka iya ɗaukan makamin ba, ko ba za ka iya rataya makamin ba, ko ba za ka iya sa rigar yaƙin da ake sawa ba, to idan wannan ne kana da uzuri, nan babu laifi don ka aje makami, babu laifi don ka aje kayan yaƙi, baka ɗauka ka rataya ko ka sa a jikinka ba. Da haka an yi muku rangwame a wannan yanayin, wa nahawihi da makamantan waɗannan. Zai iya yiwuwa ruwan sama ne ya sanya muku dole ku iya aje makami, ko kuma ku cire kayan da yake jikinku na yaƙi, zai iya yiwuwa kuma rashin lafiya ne ya same ku, ya lizimta muku dole ku aje kayan da kuke ɗauke da su na yaƙi, wanda kuma ba zai shafi kowa da kowa ba. Mana wanda ruwan saman ya sa dole ya yi haka, to babu laifi a kan shi. Haka wanda rashin lafiya ya sa dole ya yi haka, to shi ma babu laifi a kan shi. Sai Allah ya ce, wa khudhu hidrakum wahtarizu min aduwwikum bima tastati'un. Mana ku yi taka tsantsan da abokan gabarku, iyakar iyawarku. Kada ku kuskura ku ba su wata kafa, kada ku kuskura ku ba su wata kofa wadda za su iya duro muku ta wannan kofar. Duk wata kofa da za su iya fado muku, to ku yi taka tsantsan da ita, ku tsare wannan kafar ta yadda ba za su duro muku a lokacin kuna gafala ba. Shine wa khudhu hidrakum bima tastati'un, ma'ana gwargwadon iyawarku, iyakar yadda za ku iya ku yi abin da za ku iya yi. Sai Allah ya ce, inna Allah a'adda lil kafirina azaban muhina. Lallai Allah maɗaukacin sarki hayya'a lil kafirin, ya tattalar makafirai azaban muzillan lahum, azaba wadda take mai ƙasƙantarwa gare su, yadda suke jin izza da ɗaukaka da ƙarfi suna kawo muku hari ta ko'ina. To Allah ya tattalar musu azaba ta ƙasƙanci da wulaƙanci a duniya da lahira. Da haka wannan shi ne alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma muminai, amma dai ya faɗa musu cewa su yi iya abin da za su iya yi, shi ne wa khudhu hidraku. Da haka ba za su zauna ba su yi komai ba, sannan kuma su ce suna jiran nasara ko agaji daga wurin Allah. A'a, dole sai an bi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi, sannan kuma alƙawarin Allah sai ya tabbata. Da haka da ya ce wa khudhu hidrakum, sai ce inna Allah a'adda lil kafirina azaban muhina. Ku yi taka tsantsan, ku yi shiri, ku yi tattali. Allah ya tattalar makafirai azaba wadda take ta wulaƙanci da ƙasƙanci. Wannan ita ce sifar da aka bayar ta yin sallah ɗin. Bayan an yi sallah an gama, sai Allah ya ce fa'iza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ma'ana fa'iza faradtum ayyuhal mu'minuna min as-salah. Ya ku mu'minai, idan kuka idar da sallar nan kamar yadda aka sifanta muku yadda za ku yi ta, idan an yi sallah an gama, fadhkurullaha, da haka ku yi ta ambatan Allah subhanahu wa ta'ala, ku yi zikirin Allah, ku ambaci Allah bayan idar da sallah. Bittasbihi, ta hanyar tasbihi subhanallah, wattahmid, da tahmidi, walhamdulillah, wattahlil, da hailala la ilaha illallah. Ku yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala bayan idar da sallah. Fi kulli ahwalikum, a dukkanin yanayin da kuka samu kanku a ciki, ya zama kuna yawaita zikirin Allah. Qiyaman, ko a tsaye kuke, ana tafiya ko ana kan gwabza yaƙi da abokan gaba, wa qu'udan, ko kuna zaune kuna hutawa a hanya, ku ci gaba da yawaita zikirin Allah. Wa ala junubikum, ko kuna kwance kun kwanta da ɓangaren jikinku za ku huta, to ku yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yanayi. Da haka an yi sallah an gama, kuma a biyo baya da ambatan Allah a kowane hali da kowane yanayi, sawa'un a tsaye ne ko a zaune ko a kwance, shine yanayin da ɗan adam yake samun kanshi a ciki. Ko ya samu kanshi a tsaye, ko ya samu kanshi a zaune, ko kuma ya samu kanshi a kwance. To duka waɗannan yanayin guda uku, Allah ya ce ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan yanayin. Shine fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kowane yanayi daga cikin halaye guda uku, ana buƙatar yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a ciki. Fa'iza ma'anantum, shine fa'iza zala ankumul khawf, idan wannan tsoron ya kau, an gama wannan tsoron, shi yasa aka ce wancan tasbihin da aka ce ayi da zikirin Allah me yasa aka hada shi da idan da wannan sallar ta tsoro saboda sallar bata zama cikakkiya irin yadda ake yin sallah ba ba sallah sai cikakkiya irin yadda ake yin sallah a cikin halin natsuwa da kwanciyar hankali ba ko to shi yasa aka ce a biyo bayanta da zikirin Allah saboda zikirin Allah ya cike wancan naqasin da sallar take da shi bata samu cikayen da ya kamata ba ba sami yin ta cikakkiya a bayan liman ba ba kuma a sami yin ta cikakkiya ba a bayan liman ba to dan haka a biyo bayanta da zikirin Allah shine zai cika wancan gibin da aka samu a cikin sallar shine sa aka ce fa idza qadaytumus sala in ai idan da irin wannan sallar to a biyo bayanta da ambaton Allah subhanahu wata'ala domin ya zama an samu cikakken ladan da ake bukata shine aka ce fa idza ma'anantum amma idan kun samu natsuwa kun samu kwanciyar hankali zala ankumul khawf wannan tsoron da kuke ciki ya kau wanda har yasa ba ku iya yin sallah sai irin wannan sallar to yanzu tsoron ya kau babu shi wa amintum kuka samu aminci fa addu salata tammatan to in za ku yi sallah cikakkiya bi arkaniha da rukunnanta wa wajibatiha da wajibanta wa mustahabbatiha da mustahabbanta ala ma umirtum akan yadda Allah ya umarce ku ku yi kina wannan yanayin an kawo muku shine saboda hali da wani yanayi da kuka samu kanku a ciki aka halatta muku ku yi irin wannan sallar amma idan wannan halin ya kau aka koma lafiya to anan sai ku tsayi da sallah shine fa idza ma'anantum fa aqimus sala in kun samu natsuwa da aminci da kwanciyar hankali to anan ku tsayi da sallah cikakkiya babu wani abu na naƙasa a cikin sallar inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta inna salata lallai sallah kanat ala almu'minina ta kasance akan mu'minai kitaban mawqutan farizatan muhaddadatan biwaqti wata farilla ce wadda aka iyakance ta da lokaci farilla ce wadda Allah ya sa mata lokacin yi da lokacin da za ta fara da lokacin da za a gama Allah ya sanya mata wannan lokacin shine inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan kamar yanda aka sa mahajji lokaci za a fara a rana kaza za a gama a rana kaza to haka ita ma sallah aka sa mata lokaci kitaban mawqutan lokaci wanda yake farilla iyakantacciya wanda aka yi mata iyaka da lokaci na musamman la yajuzu ta'khiruha anhu baya halatta a jinkirta ta daga wannan lokacin da aka sa mata illa li uzrin sai idan akwai uzuri uzuri da shari'a ta yadda da shi a jinkirta to sai shi ne zai iya sa a jinkirta ta daga lokacinta da aka iyakance mata haza fi halatil iqama wannan a halin zaman gida kenan lokacin da ba halin tafiya ba daga kowace sallah tana da lokacinta da aka iyakance mata cewa a cikin wannan lokacin za a yi ta in aka yi ta kafin lokacin ya shigo Allah ba zai karba ba hakan aka yi ta bayan lokacin ya fita nan ma Allah ba zai karba ba daga dole a yi ta a cikin lokacin da aka iyakance mata amma fi halati safar amma a halin tafiya falakumul jam'u wal qasr to anan kuna da damar da za ku hada sallah kuma kuna da damar da za ku yi qasaru a wurin sallah kamar yadda ya gabata a ayar da ta wuce a baya da haka wannan cewa fa idza ma'anantum fa aqimus sala ku tsayi da sallah cikakkiya ana magana ne a halin zaman gida da haka sai kuma inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan ana magana ne akan halin zaman gida amma a halin tafiya sallah tana da lokaci daban da ya sha bamban da lokacin zaman gida, ko kuma mutum yana da damar yin amfani da wani lokaci daban sabanin lokacin zaman gida. Haka kuma a wurin adadi yana da damar takaita adadin raka'o'i sallah mai raka'a hudu zuwa raka'a biyu a matsayin kasaru. Da haka wannan a halin tafiya kenan. Sai Allah ya ce wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wala tad'ufu ayyuhal mu'minun, ya ku mu'mina kada ku yi rauni, kada ku gajiya ku yi rauni, wala taksalu kada ku yi kasala fi talabi aduwikum minal kafirin, wurin neman abokan gabar ku daga cikin kafirai. Kada ku yi rauni ku yi kasala wurin neman abokan gabar ku, dan abokan gaba sun gudu, kada ku yi rauni ku yi kasala ba za ku bi su inda suka gudun ba, in an riga an fito filin yaƙi kenan. Daga kada ku yi rauni kada ku yi kasala. Fa in kuntum tatawajja'una lima yusibukum min al-qasr, in dai kuna jin zafi kuna jin radadi saboda abin da yake samun ku na kisa da ake muku, idan kashe ku da ake yi ku mu'mina yana muku zafi yana muku ciwo, wal jira haka kuma an sare ku an raunata ku kuna jin zafi kuna jin ciwo, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, to su ma din kafiran kazalika su ma haka ne, yatawajja'una kama tatawajja'un, suna jin zafi da radadi kaman yanda kuma kuke jin zafi da radadi, ba wai ku kadai kuke jin zafi da radadi din ba, su ma suna ji yadda kisa yake muku zafi haka su ma kisa yake musu zafi, yadda sara da suka da harbi yake muku zafi haka su ma yake musu zafi. Shine in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, in suna jin zafi, in kuna jin zafi to su ma fa suna jin zafin nan yadda ku ma kuke ji. Kenan duk ɗaya ne da ku da su a wurin yakin kenan, abinda kuke ji su ma suna ji, wahalar da kuke sha su ma suna sha. Ko akwai wanda zai fito yaƙi bai wahala ba? Ko akwai wanda zai fito yaƙi bai yi asara ba, bai yi asarar rayuka ko asarar dukiya? Duk ana yi a cikin yaƙi ko? Ba akwai wanda zai fito yaƙi ya ce shi duk bai yi komai ba, ba abin da ya samu, ba abin da ya same shi, sai abokan gaban shi ne kawai abu ya same su? Yaƙi zai kasancewa a haka. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, in kuna jin radadi da zafi na harbi da kisa da komai to su ma din da suke muku su ma suna jin wannan radadin da zafin. To amma me ye bambancin ku da su? Bambancin ku da su shine watarjuna minallahi ma la yarju, shine bambancin. Amma a wurin radadin da asarar da ciwon duka kowa yana ji, bambancin shine watarjuna minallahi ma la yarjun. Me ake nufi da watarjuna minallahi ma la yarjun? Da aka anan da aka ce suna jin radadi kamar yanda kuke jin radadi, wa yusibuhum mithlu ma yusibukum, irin abin da yake samun ku shi ma yana samun su, fala yakun sabruhum a'zamu min sabrikum, da aka ya ku mu'minai kada su zama sun fi ku hakuri. Ku da kuke mu'minai, su da suke kafirai ya zama su suna iya hakuri su jure sama da yanda ku kuke iya hakuri ku jure. Da haka kada ku bari hakurin su ya fi hakurin ku a wurin yaki, a wurin jihadi. Fala yakun sabruhum a'zamu min sabrikum, bambanci shine fa innakum tarjuna minallahi thawaba wan nasr, ku kuna fatan samun sakamako a wurin Allah, kuma kuna fatan samun nasara a wurin Allah, wata ayid, kuma kuna fatan samun karfafawa daga Allah subhanahu wa ta'ala. ma la yarzunahu, abinda su ba sa fatan wannan. Su kafiri zai fito yaƙi da nufin Allah zai bashi lada ne, zai fito yaƙi da nufin yayi shahada ya samu aljanna, duka ba shi da wannan. Mumini shine yake da wannan, shine yake da fatan samun rabo a wurin Allah, yake da fatan samun sakamako mai yawa a wurin Allah. In ya je yayi jihadin ya samu lada mai yawa, in an kashe shi yayi shahada, idan dukiya yayi asara a wurin jihadin, dukiyar shi ta tafi mai sakamako mai girma a wurin Allah subhanahu wata'ala. Babu asara a cikin abin da mumini zai yi. Haka in an raunata shi, an ji mai ciwo, wannan raunatawar da ciwon ya zama mai wata kafara a wurin Allah subhanahu wata'ala. Da haka ba abin da za a yi mai ya zama asara a gare shi. Shine wa tarjuna minallahi ma la yarju, ku kuna fatan samun wani abu a wurin Allah wanda su ba sa fatan samun wannan abu. In ya mutu ya mutu kenan a banza, ba wani abu da zai samu, sai dai a biya shi fansho ko da gratuity shi kenan. Amma wa zai amfana da abin da za a biya din? Shi ba zai amfana da komai ba. Ya je ya kai kanshi an kashe, wasu su amfana da kisan da aka yi mai ne kawai. Amma mumini zai je ne shi ya amfana da abin da yake nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shine ma'anar wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kuna fatan samun sakamako da nasara da ƙarfafawa daga wurin Allah abinda su ba sa wannan fatan. Wa kana Allahu aliman bi ahwali ibadihi, Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne dangane da halin bayin shi gaba daya. Ya san menene abinda waɗannan suke fata, ya san abinda waɗannan ba sa fata. Allah ya san halayen bayi gaba daya. Sannan kuma hakiman fi tadbirihi wa tashri'ihi, Allah ne hikima ne wurin gudanarwa da yake yi ma bayin shi, da kuma shari'o'i da yake shar'antawa. Daga cikin shari'o'in akwai shar'anta jihadi, Allah ya san hikimar da ta sa ya shar'anta ma bayin shi wannan ibadar, duk da wahalar da yake cikinta da kuma asarar rayuka da dukiya da ake yi. Amma dai Allah ya shar'anta ta saboda hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki duka yana yin wannan aiki ne da hikima, sannan kuma da ilimi. Shine wa kana Allahu aliman hakima, Allah masani ne kuma Allah mai hikima ne. Inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna anzalna ilayka ayyuhar rasulul qur'an, ya kai manzon Allah, lallai mu mun saukar maka da alqur'ani, mushtamilan alal haqq, wanda wannan alqur'anin yana dauke da gaskiya, duk abin da yake ciki gaskiya ne. Haka duk hukuncin da yake cikin shi adalci ne da gaskiya. Haka duk wani labari da yake cikin shi gaskiya ce tsantsa daga Allah. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha, daga Allah yace mun saukar maka da littafi shine alqur'ani, wannan littafin yana kunshe da gaskiya a cikin shi. An saukar maka ne litahkuma bainan nas, litafsila bainan nas fi kulli shu'unihim, domin ka rinka hukunci a tsakanin mutane a cikin dukkanin al'amuransu gaba daya. Duk wani al'amari da ya taso tsakanin mutane, to kai musu hukunci da alqur'ani. Wannan shine dalilin saukar maka da alqur'anin, dan ka rinka yi ma mutane hukunci da abin da aka saukar na alqur'anin. Shine litahkuma bainan nasi bima araka Allah fi kulli shu'unihim, a dukkanin al'amuran mutane. Bima allamaka Allah, da abin da Allah ya ilmantar da kai na ilimi, ka yi amfani da ilimin da Allah ya ilmantar da kai wa alhamaka kuma ya tusa maka wannan ilimin yayi maka ilhamar shi la bi hawaka wa ra'ayik ba da san ranka ba ba da ra'ayinka za ka rinka yin hukunci ba ka rinka yin hukunci da abinda Allah ya saukar daka ka aje duk wani abu wanda ya shafi san rai ko ra'ayi kada ka yi ma mutane hukunci da shi shine ma'anar li tahkuma bainan nasi bima araka Allah dan ka yi ma mutane hukunci da abinda Allah ya ilmantar da kai da abinda Allah ya maka ilhama na fahimta akan alqur'ani da shi zaka rinka yi ma mutane hukunci kada ka yi hukunci da abinda yake sabanin wannan shi yasa kamar yadda Allah ya faɗa ma annabi Dawud alaihi salam ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan da yace mai fahkum bainan nasi بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله كيما متاني حكمتي دا غسكيا الله يا سانيا كا زما خليفه a cikin mutane dan kayima mutane hukunci da gaskiya wala tattabi al hawa kada ka bisan rai kada kai hukunci da san zuciya shi yasa duk wani hukunci in dai ba hukunci na alqur'ani bane to hukunci ne na san rai kenan hukunci kala biyu ne kawai ko dai ya zama hukuncin alqur'ani hukuncin Allah ko kuma ya zama hukunci na san rai tsabanin hukuncin alqur'ani kenan da haka Allah ya ce li tahkuma bainan nasi bima araka Allah sai ce wala takun lil kha'inina khasima wala takun lil kha'inina li anfusihim wa amanatihim kada ka zamanto khasiman mai ba da kariya ga waɗanda suke ha'ini na maha'inta waɗanda suke ha'intar amana waɗanda suke ha'intar kawunansu to kada ka zamanto mai ba da kariya gare su shine wala ta kullil kha'inina khasima kada ka yadda ka tsaya ma mutumin da bai da gaskiya kada ka yadda ka zama mai kariya da tsarewa ga mutumin da bai da gaskiya baya kan daidai kace zaka kare shi zaka bashi kariya ballantana kuma ya zama wannan aikin ka ne ko sana'ar ka ce kawai ka rinka tsaya ma mutane kana ba su kariya kai lauya ne mai tsaya ma mutane to Allah ya ce wala ta kullil kha'inina khasima kada ka kuskura ka zama mai ba da kariya ga maha'inta ta san mutum bai da gaskiya ta san maha'inci ne ka san ba shi bane akan daidai kuma ka tsaya tsayin daka kana kokarin sai ka kare shi sai ya samu kubuta daga laifin da yayi to Allah yayi ma manzon Allah gargadi akan wannan gargadi ne aka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya shafi al'umma gaba daya cewa kada mutum ya kuskure ya zama mai bada kariya ga wanda yake maha'inci wanda ya ha'inci kanshi ko ya ha'inci amana ta mutane ko ta wani sannan kuma ka zo kana kokarin ba da kariya gare shi to wannan saba ma umarnin Allah ne subhanahu wataala abinda Allah yake so kawai abinda hukuncin Allah yayi kawai ka tabbatar da shi akan kowa shine li tahkuma bainan nasi bima araka Allah amma ka rinka kokarin sai ka tsare wani sai ka kara wani sai ka faranta ma wani bayan ka san maha'inci ne ka san mayaudari ne ka san matuci ne yana tutar al'umma kuma kana kokarin ka bashi kariya Allah ya ce to kada ka zama irin wannan kada ka zama mai irin wannan sifar shine ma'anar wala takun lil kha'inina khasima kina ayar tana nuna Allah ya saukar da alqur'ani ne dan ai hukunci da shi kuma Allah bai yadda ai hukunci da wani abu sabanin alqur'ani ba duk wani abu sabanin hukuncin Allah sunan shi hukuncin jahiliyya yasa Allah ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliyya suke nema a rinka yi musu hukunci da shi wa man ahsanu min Allah hukman liqaumi yuqinu Allah ya ce wa yafa Allah kyan hukunci ga tsari ga hukunci da Allah ya tsara a ce aje ana nemo hukuncin sabanin hukuncin Allah akwai wanda yafa Allah iya tsara hukunci ne sai Allah ya ce amma li qaumin yuqinun, ga mutane wanda suke da yaqini da Allah sune suke gane babu wani hukunci da ya kai hukuncin Allah. Daga an saukar da Qur'ani ne dan ya zama shine alqali, shine tsari na hukunci a tsakanin al'ummar musulmi gaba daya a ko ina suke a duniya. Sannan kuma Allah ya sa duk wanda ya zo zai bada kariya ga abin da ya saba ma hukuncin Allah, to Allah ya hana. Sannan ya sifanta wanda ake so a kare din da cewa wannan maha'inci ne, mayaudari ne. Da haka duk wanda ya zama maha'inci mayaudari, to baya halatta ga wanda ya yi imani da Allah, ya yi imani da ranar tashin al-kiyama, ya yi imani da Al-Qur'ani, ya zamo mai ba da kariya gare shi akan ha'incin da kuma yaudarar da ya yi. Min fawa'idil ayat, daga cikin fa'idojin waɗannan ayoyi guda hudu da muka karanta, fa'ida ta farko mashru'iyyatu salatil khawf, akwai halarcin yin sallar tsoro, salatul khawf. Ayar ta nuna mana wa bayani ahkamiha wa sifatiha, da kuma bayanin waɗansu hukunce-hukunce na sallar tsoro din, wa sifatuha, da kuma sifar yadda ake yin sallar tsoro. Da haka wannan yana daga cikin fa'idojin da muka fa'idanta da su a waɗannan ayoyin. Fa'ida ta biyu al'amru bil akhdhi bil asbab fi kulli al ahwal, umarni da yin ruko da sababi a kowane hali mutum yake. Baya zama ya ce ai ya dogara ga Allah kawai, in Allah ya kaddara zai samu zai samu, in Allah ya kaddara zai kare shi zai kare shi, in Allah ya kaddara zai yi arziki zai yi, kawai yana zaune yana jiran kaddara. To wannan ayoyin sun koya mana abinda ake umarni da yin amfani da sababi. Duk wani abu da aka ce ga hanyar da ake bi a samu, to dole ka tashi ka bi wannan sababin domin ka samu. Sai na waɗannan ayoyin suka nuna haka, sun nuna mana sababi na samun kariya daga abokan gaba shine a tashi a yi aiki a aikace. Sallah ma ba a yadda ku je ku yi gaba ɗaya ba saboda gudun faɗowar abokan gaba, a samu wasu su tsaya su tare masu sallah, in sun gama wasu su je su tare. Duka wannan sunan shi ne al-akhdhu bil asbab, ruko da sababi, ruko da sababi. Akwai wanda ya kai waɗannan da ake aka saukar musu da wannan ayar, akwai wanda ya kai su tawakkali. Me yasa ba su ce kawai mu yi tawakkali ga Allah tunda sallah za mu yi, kawai mu je mu yi sallah, duk abin da ya faru Allah zai tsare. Sun ce haka, ba su ce haka ba, sai Allah ya tsara yadda za a yi. Da haka duk abin da za ka yi a rayuwa ka bi sababi, sai ka dogara ga Allah, ka yadda cewa ba wannan sababin ne zai baka ba, amma dai sababin an halatta a yi shi saboda a kai a cimma wannan abin. Ba za ka kwanta a gida ka ce kai ka dogara ga Allah za ka sami ilimi ba, sai ka yi me? Sai ka tashi ka tafi neman ilimi, ka je ka koya ka nema ka iya. Ka dogara kuma cewa ba kokari na zuwa neman ilimi zai bani ilimi ba, Allah ne zai bani ilimi, ni dai ina bin sababin ne kawai. To haka in baka da lafiya ka bi sababi, ka nemi magani ka sha, amma kai yaqinin cewa maganin nan bai isa ya warkar da kai ba, Allah ne kawai zai warkar da kai. Wannan shine haƙiƙanin tawakkali. To wannan ayoyin sun nuna mana al-akhdhu bil asbab, in za ka sa ƙofa mai kyau ka kulle gida, sai ka ce na yi tawakkali ga Allah, ƙofar nan ba za ta hana a ɓarayi su zo ba, amma dai sababin hana ɓarayi sa ƙofa ne sai ka sa ƙofa. Amma ka bar ƙofa a buɗe ka ce wai kai ba ka yi tawakkali ga Allah, to wannan baka yi al-akhdhu bil asbab ba. A nan ga mafiya imani, mafiya tawakkali, an koya musu yadda ake ruko da sababi. Ta hawa abin hawa ba birki ka ce wai ai Allah zai tsare, mu je kawai Allah zai bada kariya. bana ba tawakkali bane dole kai al'aqdu bil asbab me ake yi ma abin hawa a samu kubuta dame dame zan tattala a abin hawa kafin in hau wannan shine al'aqdu bil asbab da haka wayannan ayoyin sun koya mana cewa mutum mumini baya timfara abu kawai yace yayi tawakkali ga Allah sai yayi shiri sai yayi ruko da duk wani sababi da ake riƙewa hatta a wurin ibada wa annal mu'mina la yu'zaru fi tarkiha kuma ba a ba mumini uzuri idan ya bar sababi yace ai sallah na je ina yi na yi sujjada na aje mashin dina kawai ina dagowa daga babu ba sai baka kulle ba me yasa baka sa kwado ba da zaka yi sallah an ce za a yi sallah a bashi ne a bude ba kata ba security wannan baka bi asbab ba haka wannan ba tawakkali bane shi yasa wanda ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na zo ga taguwa ta in sake ta in yi tawakkali ga Allah ko kuma in daure ta wanne zan yi manzo Allah ya ce daure ta kai tawakkali ga Allah kari ka sabab sannan kuma kai tawakkali cewa wannan daurewan ba shi zai hana matsala ta faru ba Allah ne kawai zai hana matsala ta faru amma dai nayi abin da zai ni zan iya yi wurin kare faruwar wannan abin shine abin da ake nufi da haka mumini bai da uzuri a wurin kin daukan asbab walau kana fi ibadatin koda ibada yake yi ya bar sababi to wannan bai da uzuri akan wannan ko ibada yake yi bai da uzuri akan wannan sai ai masallaci ne ɗakin Allah ne a bar shi a buɗe kowa ya shigo aka shigo aka sata kaya kaga wannan babu wani uzuri a shari'a ba inda shari'a za ta baka uzuri al'aqdu bil asbab dole ka bi sababba ina za a sa kyamara ina za a sa makullai a kukkulle ina ne za a tattoshe a hana duk a bi wannan asbab din sai a ce to an dogara ga Allah kuma Allah ya tsare amma a saki abu haka kawai a sai an dogara ga Allah wannan ba sunan shi tawakkali ba da haka ba a ba mumini uzuri akan kin daukan sababi walau kana fi ibadatin koda a cikin ibada yake dole ya dauki sababi shi yasa anan muka ji Allah ya ce za a yi sallar da su amma kuma dole ana sallar kuma suna rataye da makaman su ba yadda su aje makami ba ko za a yi sallar kowa ya salla da makamin shi da shirin shi na yaki duk daga wasu tan a gefe suna gadi in haka ne sai a ce tun daga wasu tan da makamai suna gadi ku da za ku yi sallah ku kuma sai ku aje makamai ku yi sallah a natse amma ka ce a'a kowa sai ya dauki makami da masu gadin da masu sallar kowa ya dauki makami ya rike saboda gudun fadowar wani abu da ba a zato a lokacin sallar fa'ida ta ƙarshe fa'ida ta uku mashru'iyyatu dawami dhikrillahi ta'ala ala kulli hal daga cikin fa'idojin waɗannan ayoyin shine mun ji cewa abu ne tabbatacce a shari'a mutum ya dawwama akan zikirin Allah a kowane hali yake fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ay zikirin Allah a tsaye ayi a kwance ayi a zaune a duk yanayin da mutum ya samu kanshi ba zai hana shi ya ambata Allah subhanahu wa ta'ala ba fa huwa hayatul qulub domin zikiri shine rayuwar zukata ba yadda za a yi zuciyar bawa ta rayu ta zama tana da rai matukar babu zikirin Allah a cikin zuciyar law wa sababu tuma'ninatiha kuma zikirin Allah shine sababin samun natsuwa a cikin zuciyar bawa ba yanda za ka samu natsuwa baka yawaita zikirin Allah a cikin zuciyarka alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub haka Allah yace da zikirin Allah ake samun natsuwar zuciya daga gurgurdan rashin zikiri a zuciyar bawa gurgurdan nisan da zuciyar shi take ga ambaton Allah gwargwadon yadda zuciyar take samun firgici da rashin natsuwa da kuma damuwa iri-iri a ciki daga wannan ayoyin sun nuna mana zikirin Allah a kowane hali da kowane yanayi da shi ake samun rayuwar zuciya da kuma shi ake samun natsuwa fa'ida ta karshe annahyu anil dha'fi wal kasl fi hali qitalil adu hani da Allah yayi dangane da rauni da kasala a lokacin yakin abokan gaba ba a yin rauni ba a kasala tsayawa ake da gaske a jajirce shi yasa juya baya ma mutun ya gudu bayan an fito filin daga yana cikin kaba'ir zunub waman yatawallahum minkum duburahu waman yatawallami waman yatawallahum me ayar take cewa waman waman yuwallihi yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah Allah yace duk wanda ya juya baya bayan an fito filin daga ya juya ya gudu faqad ba'a bighadabin min Allah ya juya da fushin Allah fushin Allah ya tabbata akan shi daga Allah yayi fushi da shi saboda ba'a san kasala ba'a san rauni a wurin gwabzawa da abokan gaba wal amru bis sabri ala qitalihim kuma mun ji umarni da Allah yayi na hakuri ayi hakuri a jure a wurin fuskantar abokan gaba kada ayi rauni kada kuma a gajiya kada ayi rashi a tsaya a jajirce shine idza laqitum fi'atan fasbutu haka Allah yace in kun haɗe da runduna ta abokan gaba fasbutu ku tabbata ana ba gudu ba ja da baya kuma wazkurullaha kathiran kuma ku ambaci Allah da yawa a lokacin haduwa da abokan gaba to wayannan su ne kadan daga cikin fa'idoji da waɗannan ayoyi suke dauke da su guda hudu a wannan shafin ayar da za ta zo a gaba ita ma har ila yau har yanzu tana da alaka da wannan ayar da ta kare wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima kana ka nemi gafara Allah in ma ka zamanto kayi niyyar ka bada kariya ga maha'inci ko ka bada kariya ga maha'inci to ka nemi gafara Allah subhanahu wata'ala Allah ne gafara ne mai rahama zai gafarta maka kuma zai yi maka rahama da haka wannan shine abinda waɗannan ayoyin suka kunsa Allah ya amfanar da mu da abinda muka ji abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين